أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraronmu da kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatun rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yayi kuma da sakonnin tambayoyi ga cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 3604455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da gidan dalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Lahadi ne 29 ga watan Dhulqa'da na shekara ta 1444 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 18 ga watan Yuni na shekara ta 2023. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad San Umar Jalim OOM babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu. A yau kai tsaye zamu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aiko inda malam tambaya ta farko ta zo daga wanda yake cewa menene matsayin sallar mutanen da ke yin ta bisa kan kujera ko kuma a zaune amma ba sa yin sujjada da goshi sai dai su yi ima'i kuma da kafar su suke zuwa masallaci.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in an uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A ka'ida duk mutumin da ba zai iya sallah a tsaye ba wato ba zai iya yin sallah a tsaye ba an ba shi dama ya yi sallah a zaune ba zai yi sallah a zaune ba ya yi sallah a kibbide kamar yadda ya zo cikin hadisin Imran ibn Husayn la salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan wa in lam tastati fa ala janb, ace kai sallar ka a tsaye idan ba za ka iya ba kai a zaune ba za ka iya ba kai a kishingide, saboda haka duk sanda mutum ya zanto ba zai iya tsayuwa ba to shikenan sai ya je zuwa ga zama, zaman ma ba zai yi ba sai a kwance, shikenan sai ya sallah a kwance, wato wannan tsayuwar wadda rukuni ce daga cikin rukunan sallah ta fada da kansa. Duk wani rukuni daga cikin rukunan sallah idan mutum ba zai iya yin sa ba to wannan rukunin ya fada da kansa, sauran kuma rukunin nan da zai iya yi dole ya yi su. Daga cikin rukunan sallah akwai tsayuwa, akwai ruku'u, akwai sujjada, wadanda duka rukunan sallah ne, ba za ta yi sallah ba su ba. Idan mutum ba zai iya tsayuwa ba amma zai iya ruku'u, zai iya sujjada, to sai ya zauna. In ya tashi wato in aka tashi za a yi ruku'u sai ya ruku'u, in aka je sujjada ya yi sujjada, in aka zo tsayuwa sai ya zauna. Kaga zai iya yin ruku'u, zai iya sujjada, tsayuwa ce ba zai iya ba. To ruku'u da sujjada ba za su faɗi da kansa ba dan ba zai iya tsayuwa ba, dole sai ya yi su. In kuma bai yi so to bai da sallah. Haka nan in ya zanto ba zai iya yin ruku'u, bai iya tsayuwa ba zai iya ruku'u ba amma zai iya sujjada, shi ruku'u ne da tsayuwa ba zai iya ba. To shikenan sai ya yi ruku'u, sai ya zauna lokacin da ake tsaye, shi sai ya zauna, sannan aka tashi ruku'u ya yi shi da zaune ta hanyar ima'i, ta hanyar nuni da jikinsa, amma aka zo sujjada sai ya sujjada kuma a ƙasa, ya sanya gwiwoyinsa da goshinsa da hancinsa a ƙasa da hannayensa. To kaga rukunai guda biyu ne ba zai iya ba su suka faɗi da kansa, amma rukunin sujjada zai iya yin ta, dole sai ya yi ta. In ya zanto ba zai iya ruku, ba zai iya tsayuwa, ba zai iya ruku, ba zai iya sujjada ba, waɗannan duk rukunan ukun ba zai iya ba. To wannan shi sai ya zauna sai ya yi ima'i, wato ya yi nuni da jikinsa ko da kansa, ya sanya ruku'unsa wato sujjadarsa tafi yin ƙasa akan ruku'unsa, wato zai nuni da kansa, amma in ya zo sujjada sai ya fi yin ƙasa da kansa fiye da yadda yake ruku'u, saboda waɗannan duka rukunan guda uku ba za su yiwu ba a wajensa, to sai su faɗi da kansa. Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu, ku kiyaye dokokin Allah gwargwadon iyawarku, abinda duk ya fita daga ikon mutum to ba zai yi abin nan, ba za a buƙace shi, ba za a neme shi ba, don don haka dan mutun ya zo da kafafuwansa ya tako da gida ya zo a kafata ba shi yake mutun zai iya jurewa tsayuwa tsayuwa wani lokaci ta tafiya wahala za ka ga wani zai dade yana tafiya amma ba zai iya dade yana tsayuwa ba sau da ka zai iya takowa wata kuma wajen takowa ba da iya dogara sanda yake ko wani abu ba wai da kafafuwansa a miƙe yake zuwa ba to kaddara ma a miƙe yake zuwa ta yi wuta to yana da garura ba iya tsayuwa za ka kalli safa ya zo da kafa don mai zauna amma kuma in yana iya ruku'u yana iya sujjada amma ya yi duka a zaune to ba da sallah ya bar rukunan da zai iya yin su bai yi su ba sallah don haka ya kamata a kiyaye wannan wasu za ka ga ba wai ba za su iya ruku'u ba ne ba za su iya sujjada ba ne sai wacce take wahala su to gaba ɗaya sai su zauna su wanda bai wannan to ba shi da sallah don haka a sani rukunin da ba za ka iya yin shi ba shi ne ya faɗi da kanka wanda za ka iya yin shi dole ka yi shi wanda ba za ka iya yin shi ba ya faɗi da kanka amma wanda za ka iya yin shi in ba ka yi ba ba ka da sallah
to sai wannan tambayar shi kuma yake ce mallan mace ce take da ciki to kuma tun farkon samun cikin nata tun take addu'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun take yi har zuwa karshe to shi take tambaye da Allah mallan wannan addu'ar ta kunshi komai da komai ba sai ta lissafo dukkan alkhairan da take so ga dan nata ba
eh tace rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun abinda kake kurrata ayun abinda zai faranta rai Allah ka ba mu abinda zai faranta mana rai daga matan mu da ƴaƴan mu ana ka nuna mana abinda zamu farin ciki ga ganin sa a tattare da matan mu da ƴaƴan mu kaga wannan ayu ya kunshi dukkan wani alkhairi inda duk abinda zai zama mai faranta rai ne alkhairi ne kuma ka roke shi Allah ka yi mana ka ba mu abinda zai faranta mana rai saboda ka bana jin an bar wani abu wanda bai shiga ba cikin addu'a ce da alqur'ani ya zo da ita kuma san yadda salon alqur'ani yake salo ne wanda yake tattare da ma'anoni masu dimbin yawa kamar fadar Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kaga addu'a ce amma ta kunshi alkhairi na duniya duka ta kunshi alkhairi na lahira gaba daya saboda da in kana fadar wannan abu shakka ta roki abubuwa da dama a karshen addu'a ta
to yin kuma take ce mallan shi ya halatta uwa ta rika sanya wa jaririn da ke cikin ta karatun alqur'ani idan ya halatta wace sura yafi kamata da kuma dacewa
to rawace manufa shi yana ciki kan bai ma san mai yake ba bai zo duniya ba sai mutum ya zo duniya ne ma taklifi yake abin nan yake da alaka da rayuwa ta duniya sai to jaririn ya huta a ciki ko suna ba masa ai masa radin suna masa yanka amma in ya zo duniya yayi kuka sannan daga baya mutu to ya zo da rai ya cancanta ai masa suna a sa masa suna kuma a yi masa sallah saboda mai saboda ya zo da rai gado ne ya cancanci ya cancanci a yi rabon gado da shi duk da ya mutu daga baya amma dai in ya riga an mahaifinsa ya rasu shi yana ciki ya zo duniya sai ya kuka da ya faɗo shi kenan aka tashi rabon gado har da shi za a raba in su gadansa kuma magadansa su kuma su ci saboda haka in bai zo ba yana ciki wannan ba a izina da shi ba a izina da shi shi yasa akan iya barar da cikin mace idan aka kula cewa cikin zai zama barazana a rayuwarta ga rayuwarta wacce ce ta yi ciki wataƙila ya kai wata bakwai ko ya kai wata takwas ma ya shiga ma wata haihuwa amma sai wani abu ya zo ya faɗi gitto aka ga in ta haifi ɗan nan za ta abin nan kuma ba hanyar da za a zai hanyar ɓarar da shi su a ɓarar da shi don su ta rayuwar ta muhakkaka ce tabbas ga ta nan da rai ba a shakkar rayuwa ce amma shi ba a san da wani zai zo da rai ba zai zo da rai ba duk ba a sani zai zo ya rayu ko kuma da ya zo ma mutu komawa zai ba a sani ba don haka ba za a bar rayuwar da take muhakkaka da kuma rayuwar da take mawhuma ba ko mutawahama wacce zatanta ake ba tabbata ba kaga wanda yake ciki hukuncinsa daban da wanda yake ciki to da za ka sa masa karatun Qur'ani ya ji ne ko ya wa'azin ko kuma menene ba dai wata hikima yin haka kuma albarka ce kake take so kai za ka rika karanta Qur'ani da kanka ke za ki karanta Qur'ani kina addu'o'i Allah ya wadanci cikin ki albarka amma ba wai ki kunna masa Qur'ani ki ji ki gaba da harkar ki ba ki ce ai Qur'ani yana latsa cikin ki yana taba shi duk wani zato ne na mutane yana ciki to Qur'anin ba yana zuwa cikinsa Allah ya ce Allahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah ne yake fito da ku daga cikunan iyanku ku san komai ba wanda take an fito da shi ba bai san komai ba to bari kuma yana cikin ciki saboda kake ce mai karanta Qur'ani kin gana da Qur'ani kai addu'a kuma yanda wacce mai tambaya ta bayar ciki tana cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun kai ma haka zaki karanta Qur'ani kai addu'a Allah ka sa abin da zan haifa ya zama mai albarka Allah subhanahu wataala ka san ya zama to mai amfani da zai amfanar da iyayensa ya amfanar da al'ummarsa wanda zai zama kaza kaza ki ta musu addu'a bayan karanta Qur'ani wannan shine shi amma ba ki danna Qur'ani ba sai ki ci gaba da harkokin ki a kicin ki ci karatun Qur'ani yana zuwa ciki shirme ne
to nan take cewa da aure za ta yi a gidansu kuma kafin a bada auren kowa zai kawo shaidar lafiyar sa da kuma gwajin nan na genotype to tace an samu aka sai dukan su biyan da wanda za ta hawa suna da wannan AS kenan wanda yake na cewa za su iya haifar sikila take cewa da wannan din sai Allah ya nufa amma kuma su a dangin su akwai masu cutukan sikila din kuma suna shan wahala sosai tace to yanzu zamani ya zo ana iya duba tun yaro yana ciki idan cikin yayi wata uku za a dau jinin mahaifiyar sai a tura ayi wani gwaji to bayan sati biyu sakamakon ya kan fito su faɗi cewa yaron yana dauke da cutar ko kuma baya dauke da ita to idan aka ga akwai ma'abatan sun ga za su hakura da cikin sai a zubar da shi yana sati hudu kusan wata uku kenan da rabi kafin a busa masa rai na kwana 120 to shine take cewa da ita da shi wanda za ta ragan sun yadda cewa za su yi auren bisa wannan yarjejeniyar da ciki za su rika dubawa idan an nuna yana da shi su zubar shine take tambayar mallam yaya matsayin wannan yarjejeniyar da suka yi a addini
to zubar da ciki kafin ya kai kwana 40 zubar da shi kafin ya cika kwana 40 su malamai suna cewa babu komai in akwai buƙatar yin haka in akwai dalili da zai sa ai haka a lokacin da yake dugun maniyi ana aunawa a ga cewa yana dauke da wasu cututtuka ko yana dauke da wata halitta wacce take zai zama wahala rayuwarsa za ta yi wahala ba zai yi rayuwa mai kyau ba da sauransu amma wannan ba wai ana magana abu ne da zai zama mutum tsari a rayuwarsa ba duk sanda da ya ciki ya je auna ya zubar ya ciki ya auna ya zubar ya auna ya ga yayi ya bari yayi bai masa bai zubar wannan ba zai dace ba ko kada ba na jin akwai wanda zai yi mutum halaccin wannan kamar yi wa Allah wani mutunci ne shi samun ciki nema ce daga Allah nawa ne suke neman su samu ciki sun rasa sun kashe kuɗi sun yi yawo sun je India sun je China sun je England sun je Egypt sun je ina ne cikin bai samu ba wasu sai ana ta maganar ma hanyar ma da ba ta halal ba ce za a rima haifa ko wani abu kai kuma ko ke kuma Allah subhanahu wataala ya yi ni'imar cikin ya baki zai ki ce bari shi ya ki ga wani iri Allah zai baki mai lafiya ne ko mara lafiya in mara lafiya ne ki zubar mai lafiya ne ki bari anan kamar akwai yi wa Allah subhanahu wataala mutunci da bai kamata ba kina iya samun wani cikin a ce miki mai lafiyar ne sai kin haife shi gashi mara lafiya yana iya zuwa da lafiyar Allah ya jarabe shi da cutar da Allah na iya yin wannan ya zo da lafiyarsa komai da komai na shi ba matsala amma kuma daga baya Allah ya zuba masa wata cutar da zai zama muku nauyi kullum kuna cikin jigila da shi saboda kada a sa Allah cikin wannan jarabawar ba ku yi auren nan ba in kuna ganin ba za ku iya yin rungumar kaddara ba sai ku hakura tunda har kun yarda cewa in kun yi auren AASGA za ku haifi sikila sai ku hakura da auren amma ku ce za ku yi aure amma za ku rika jaraba ciki in ya yi muku ku bar shi sai Allah ya jarrabe ki ba ya hana ki ciki zato ya zaki saboda Allah ba a yi masa irin wannan duk wasu hanyoyi na bacci bature da zai zo da wasu abubuwan sa da ciki ba ruwan shi da Allah shi yana ganin a rayuwarsa zai yana da dabarun da zai iya kare kansa daga wasu abubuwa wanda kuma mu a addinance mun yarda cewa komai Allah ya halicce shi da kaddararsa an ce ka dauki matakai amma ba irin wannan da zaka sa ubangiji wannan talakan wani scaling ka ba kai kake so kace ga irin wanda kake so wannan ba na san shi Allah ka sa mun shi a mahaifa na zai an zubar ka kuma sa mun wani shi ba inje in gwada in ga ce Allah bai mun ba an zubar wannan ya mun abamu wannan bai dace malamai sun yi magana da zubar da ciki na mace kuma da muka yi magana tambaye da in ya zama zai mu zama hadari mace ce ta dauki ciki wata wata hudu sai aka gucewa in aka bari ta zo haihuwa cikin nan za ta iya salanta da haka dole a zubar da cikin dan ta kwace a kwace rayuwarta wannan halatta kaga wani abu ne da ya bijiro ba wani abu ne da aka mai da shi wata ka'ida aka mai da shi wani style na rayuwa da bambanci sana ka malamai suka yi magana ne akan yayin da ya zama wata larura ta kagito sai ake gina za a cici rayuwar uwar a cito a zubar da shi ko wani abu ya faru aka ga yaron nan zai fito da wata irin halitta ko ya fito duk abin murfi jikinsa a kankantare ko ya fito ba wasu gaɓoɓi a jikinsa rayuwarsa za ta zama cikin wahala iyayensa cikin wahala sai fito a cire shi kaga wani abu ne wanda yake ba wai an mai da shi wata ka'ida ba da za a ce duk ciki a auna shi ya zo da sayar na sikila a cire shi babu sayar na sikila a tunaninsu a bar shi zai rayu zai lafiya wannan Allah ya tashi da rubar mutum ba zai ji daɗi ba sai jarrabe ku da abin da za ku gwammace ga sikila saboda in har kuna jin tsoro to sai ku haƙura da auren kowa Allah sai bashi wanda ya dace da shi in tafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati amma ka ku shiga aure da irin wannan yayi ne mai kyau ummuna ba ta dace ba don haka ba na jin ko malami da yake tunanin tsayuwa gaban Allah zai ce ku je ku yi aure amma ku riga auna abinda kuka saba kuna zubarwa kuna barin kuna zubarwa dan ku baci kanku daga wata kaddara ta Ubangiji
to ne tukuma take cewa malam a lokacin da mace take gab da haihuwa akwai wani ruwa da ke fara fita daga gabanta yana iya farawa kwana biyu ko uku wasu ma kusan sati da shi kafin haihuwa shi likita shi wannan daga wani lokacin ne za ta daina sallah ko kuwa duk sanda za ta yi sallar sai ta yi wanka ko kuma sarki kawai za ta riƙa yi
wannan ba zai hana sallah ba shi jinin haihuwa jini ne kuma yana kasancewa tare da haihuwa ko bayan an haihu ya zo wannan shi ne damar nifas amma wannan ruwa da yake zuba jikinta ba jini ba ne aka ba haila ba ce malaman hanafi abin nan malikiya suna cewa in kafin ta haihu ta yi wasu jini suna cewa na haila ne yana so suna ganin mace za ta iya haila ko tana ciki amma su ma ba sa cewa jinin biki ne to haka jinin biki yana kasancewa ma'al wulada ko ba'da wulada tare da haihuwa ko kuma bayan haihuwa saka wannan ruwa kamar kutsari ne ko haka duk sanda ya zubo za ta tsarki za ta alura sai ta zanto daga wani salisul bauli kamar wanda yake da salisul bauli kaga duk sallah zai mata alura zai tsarki ya alura haka za ta gaba da ibada sai lokacin da ta haihu jinin biki ya zuwa lokacin da za ta dakata da ibada
wani yake cewa malam shi manomi ne ya yi kusan shekara biyu yana noma amma kuma baya cire zakka saboda shi yana karatu ne noman baya isar sa har yayi dawainiyar karatun makarantar idan ya cire zakkar shi malam ana bin sa zakkar ne ko kuwa ta fada a kansa
kuma ya za ta fada a kansa indai har abin da yake nomawa ya kai da samun zakka indai har ya kai da samun zakka ta kai sai 300 to babu wani hujja cewa wai yana karatu an ce mutum yana karatu kai ya fi da zakka ka kai noma ka ya kai wannan misali saboda ka zaka fitar da zakka in baka fitar ba hakkin bayin Allah ne a wuyanka saboda ka ko shekara nawa kai ana binka wannan hakki zaka fitar da shi ka bayar masu shi amma maganar cewa kana karatu ba isa ka wannan ba dalili bane wannan din kai ka bawa kanka ba Allah ne baka ba ne gara ma sai hana ka wannan din ma to sai ka yaya kuma tunda har ya baka sai ka gode wa Allah ka fitar da hakkin Allah sai ce fa'atu wa atu haqqahu yawm hasadihi hakkin zai ki ciki ka bayar hakkin tunda har Allah ya baka sai ka kasa bashi wato dan adam yana da mutunci wani lokaci abin nan ba kai kaiwa kanka ba Allah ne ya baka sai ce to ka cire mun kaza ka ba wani sai ka ce ba zai ishe ni ba zan bayar wannan ba magana bace hakki ne Allah ya ce ka cire daga cikin abin da na baka ka ba ma wani wa mimma razaqnahu Allah ne ya zarta ka ba kai kaiwa kanka ba sai ce ka cire abu kaza sai ka ce wa Allah ai ni wannan ma ba zai ishe ni ba dan haka ba zan bashi ba a'a saka cire ne so Allah sai albarkaci wannan din da kake ganin ba zai ishe ka sai Allah ya sa masa albarka kaga ya maka abin da ba ka so
sai wannan shi kuma yake cewa malam tambayar sa ita ce menene hukuncin wanda ya kai kimanin shekaru uku yana aiki ga wata gwamnati akan kaidar cewa za a kai masa ƙarin girma duk bayan shekara ɗaya zuwa biyu zuwa mataki na gaba da kuma ƙarin albashi, amma kuma bayan da ya ƙaru wato har da daraja biyu sai ta ci gaba da bashi albashi kaɗan duk da an bashi a rubuce cewa an masa ƙarin girma kan cewa ya wuce wannan matakin shekaru uku da suka gabata. Ya ce har yanzu malam idan ya ƙi a yanzu idan ya ƙi zuwa aiki bisa wajar cewa ita gwamnatin ce ta karya ƙa'idar da ta ɗauke shi aiki tare da yakinin cewa ba za ta biya shi arias na kuɗaɗen da yake bi a baya bayan ta gyara bashin nasa nan gaba tunda ba shi ne faro ba yana da laifi akan haka.
Yana da laifi ba daidai ba ne don sun yi wani ƙa'ida na promotion sai ba a yi masa ba sai ya daina aiki. Wannan ba daidai ba ne saboda aikin kaɗin nan na gwamnati ba ita gwamnatin kaɗai ce take amfana da shi ba al'umma ce. Al'umma ce saboda ka in ka daina zuwa aikin ba ita gwamnatin ce za ta cutu ba mutanen da suke amfanuwa da aikin da kake yi ana baka kuɗi a kansa su za su cutu. Idan har ka ga kai abin da ake yi bai maka ba ai ana resigning sai ka rubuta resignation ka bayar ce ka yi ritaya kai ka bar aikin. So in akwai wasu haƙoƙin ka kuma sai a baka tafi amma ba ka dinga yi wa aikin sakon ƙasa ba kai ba ka yi ba kuma ba ka je janye jiki wani ya zo ya yi ba a ka'ida in kuka yi yarjejeniya da mutum ka ga ya karya yarjejeniya sai ka bar masa aikinsa shi kuma zai nemo ne yadda zai masa. To bari wani aiki ne na al'umma ba aiki ne na mutum ɗaya ba saboda kawai kai ba a cika maka buƙatarka ba sai ka cutar da ilahirin mutanen da suke amfana da wannan aikin naka. In malamin makaranta ne ba a yi masa promotion ba ya ƙi zuwa karantarwa wa zai cutu su kansu wanda suka ɗauke ka aikin ba lallai ƴan sanda suke karatu ba ƴan talakawa ne ƴan al'umma ne suke karatu ka je kai zaman ka gida ka ci gaba da karɓar albashin da kake ganin bai kai yanda amma kuma ba ka zuwa karatu ba wannan ka cuci al'umma kai kana da awar an cuce ka kai kuma ka cuci wasu dandazon jama'a da ba ta za ka iya kwatar kanka gaban Allah saboda haka sai ka ce ni aikin nan bai mun ba na bari in ya so ita ko gwamnati ɗauko wani wanda zai yarda shi ya yi a haka amma ba ka ƙi zuwa ba kamar ƴaƴan mutane in koyarwa kake in wani ma'aikata ce ana zuwa a gurin ka kana ana karɓar wani abubuwa ka rufe ka yi tafiyarka mutane duk su cutu ka ce kuma wai ba ka yi laifi ba da ka yi laifi ka'idar an karya maka ka'ida to bar aikin. Bar aikin ko kuma ka haƙura ka yi ka nemi Allah subhanahu wataala ya karɓo maka haƙƙin ka bayan ce ku ba su haƙƙin su ku nemi Allah ya karɓo muku nawa saboda ka sai ka ba da haƙƙin da yake kanka ka nemi Allah ya karɓo maka naka ce la wala takhum man khanaka kada ka haƙinci wanda ya haƙince ka dan an haƙince ka kai maka haƙince mutane ba daidai ba ne kuma musamman in ka duba wataƙila kai yanzu kana maganar wani ƙarin albashi ne da in aka kwatanta shi da ranakun da ka bar aiki ya ninninka abinda kake nema ya ninninka abinda kake nema saboda ka kai haƙincin da yafi wanda aka yi maka tunda watakila inda za a kwatanta cutuwar da kai da kuma cutar da cutarwar da kai cutarwar da kai ta fi zarce fa man tada alaikum fatadu alaihi bimithli wannan mithliya da za ka yi tabbatar da ita kana wuce kwatankwacin yadda aka yi maka to ka shiga kai kuma ta'addanci ka zama dan ta'addanci kuma ana saboda ka kai ne yanzu abin da za kai ake bi ba kai kake bi ba saboda kai ka wuce iya abin da kai maka ya zaka iya gejin ya zaka iya auna gurgurdan cutuwar da kai da kuma cutarwar da kai ya zaka iya auna ta ka ce da cutuwar da kai da wanda ka bari daidai ga daidai baka wuce ba shi kansa fadar ufumaita da alaikum fa'tadu alaihi bimithli din nan wani tsoratarwa ce don ka yi haƙuri ya fi maka a kan ka ce za ka rama don kana iya wuce iyaka ya ce waje za'u sayyi'atin sayyi'atun misluha fa man afa sayyi'atun misluha an maka mummuna kwatankwacin wanda aka yi maka to kaga auna wanda aka yi maka da wanda za ka yi ya zama kwatankwaci wani ƙalubale ne da wannan ƙalubalen in ka dube shi sai ka ga cewa to ya zan iya gane cewa ni wanda aka yi wanda zan yi daidai yake da wanda aka yi da za ce wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah sai Allah ce innahu la yuhibbu adh-dhalimin ma'ana in ka wuce to ka zama azzalimi Allah kuma ba shi azzalimi saboda haka kaga maimakon kana kukan an zalunce ka yanzu kai ne azzalimi haka irin wannan tunani ya kamata mu daina yin sa. Ya kamata kullum mu rika jin cewa mu aka cuta dan mu nemi haƙƙin mu a gurin Allah, yafi mu rika yin abinda kuma zamu zama mu ne masu cuta.
To sai wannan tambayar take cewa mallam, a cikin satin nan wata motar daukar kaya ne ta wuce ta gaban shagon sa dauke da buhunan harawar dabbobi. To sai buhude ya fado, basu sani ba, shi kuma yana cikin shago sai fito yake musu magana, basu ji ba, suka tafi. Yace kuma gashi har yanzu basu biyo sawun wannan buhun ba kusan kwana uku kenan. Yanzu haka buhun harawar da dare yana wajen sa, kuma darajar sa za ta iya kaiwa 2500 a kasuwa. Shine ke tambayar mallam ya zai yi da shi kenan.
2500 ba kuɗi ne da har za a iya cewa kai zauna shekara ɗaya kana cikiya ba. Har ka riga ka ɗauka yana hannunka, to kai sayar, kai amfani da kuɗin ko kai sadaka da kuɗin. In ya so in masu abin sun zo suna nema sai ka dawo musu da kuɗinsu. In kuma za ka yi ta ajiyar su ne har ka ga cewa ba su zo ba, sannan kai amfani wanda ya riga na ka, ba dai darajar kuɗin bai yi yawan da za a ce ka tafi kai ta cikiya ba a kan wannan.
To wannan shi kuma yake cewa mallam ya je banki ne ya cire kuɗi kusan naira 1400 a cikin ɗauri ɗaya, sai ya samu ƙarin naira 500. Shin ya halatta ya ci ne ko kuwa ya mayarwa banki?
Ya mayarwa banki, don me zai ci bayan ya san daga banki ne ya fito, ga kuma banki yana nan. Zai ji ce na ciri kuɗi amma ya wuce adadin da sun sa kuɗi a gurin, sun suka zo suka yi lissafi za su ga ya kasa. Wanda ya yi wannan aikin sa kuɗin ƙarshe a zo a ce shi ne bai sa kuɗin daidai ba. A zo a caje shi, a cire masa daga albashinsa, sai ka je ka kai musu.
Wani yake cewa mallam, akan matsalar ganin watan sallah ne, yace mutanen da ya kasance suna riko da sunna suna yin sallah ko daukar azumi ranar da dukkanin musulman duniya suka dauka. To amma a ƙauyen da suke su sarari ne ba su da yawa, gashi kuma an ce su ibadu ne na jama'a. To ya sallar idin su da kuma azumin su da suka saba ma 'yan garin su, mafiya yawa zai kasance.
Aka ce jama'a ba yana nufin kowane ƙauye jama'a ne ba su yi nasu, aka ce ku ɗauka tare da jama'a ku aje tare da jama'a, ba ana nufin tare da mutanen ƙauyen ku ba ku aje tare da mutanen ƙauyen ku, ana nufin yanki gaba ɗaya, ana nufin waɗanda suke ƙarƙashin wato inuwa guda ɗaya. Kamar yanzu ka ce Najeriya ko arewacin Najeriya, duka masarautun da na arewacin Najeriya duk suna ƙarƙashin daular mai alfarma sarkin musulmi, ko sarautar mai alfarma sarkin musulmi shi ne babba, don haka ƙarƙashinsa suke. Ba za ka ce Kano daban ba, Jigawa daban, Katsina daban, Kaduna daban, kowanne daban. Za ka yi in Kaduna sai azumin su, in Jigawa ballantana a ce ƙauye kaza, ƙauye kaza, ƙauye kaza, ba haka yake nufi ba. Saboda haka su waɗannan da suka ƙi a ƙauyen naku su ne 'yan tsirari, ba ku ba, ko a jihar ku, ku ne kusan ko'ina a nan, kuna tare da 'yan jihar, in Kano kake kana tare da 'yan jihar Jigawa, kana tare da 'yan so ku ne jama'a. Sauran kakakalli 'yan ƙauyen ku su ne jama'a, ku kuɗi ne jama'a, don kuke tare da duk ilahirin waɗannan jihohi da suke ƙarƙashin tuta guda ɗaya, suke azumi tare, suke ajiyewa tare. Saboda ka su wannan da suke ƙauyen ku suka ƙi su ne 'yan tsirari, ka daina kiran kanka ɗan tsirari, antumul jama'a.
To sai wani yake cewa mallam, menene hukuncin matar da aka ɗaura aurenta kafin ango ya shigo ɗakin ta Allah ya masa rasuwa?
Wajen me kenan? Tana nufin wajen iddata ba ta da sai dai takaba, akwai takaba a kanta, za ta yi masa takaba ko shiga da sa, inda an samu ɗaurin aure. Shi ɗaurin aure shi ne sadariyar a ci gado tsakanin ma'aurata, ɗaurin auren. Za ka yanzu da aka ɗaura masa aure matarsa ce, ana gama ɗaura aure, aka gama siga sai aka ba labarin ɗaya cikinsu ya rasu, shi kenan ɗaya zai ci gadon sa. Ce matar ce ta rasu mijin zai ci gadon ta, duk da ba a ma watse watakila daga masallaci ba, ba a kai ta a gida ba, amma dai an riga auren ya riga ya zama ya tabbata. Saboda haka in har ma an kai ta ɗakin ta kaga ta san su ga ɗakinsa, sai ya rasu bai tare da ita ba, tana nan matarsa ce, za ta yi masa idda ta wata abinnan takaba ta wata hudu kwana goma da zini ta fara yi da runa a zuwa gane ta rabbas na biyan fusin na arba'a ta ashirin wa asha, za ta yi ta kaba ta wata hudu kwana goma, sannan kuma a raba gado da ita. Amma in saki ne ya sake ta kafin su tare, to shi kenan saki ne, ba'i ne, babu komai. kuma da zai mutu a lokacin babu magana ta shiga da shi ko ya shiga da ta tsoro na saki ta ba ta da idda a kanta haka ba ba wani abu da zai shiga tsakanin su kuma da auratun ya riga ya yanke gaba
ɗaya. Sai mai kice malam direban mota ne da ya samu hadari sai fasinja suka mutu yace zai biya diya da kafara ne alhalin ba gangancinsa ne ya janyo wannan hadarin ba.
Eh amma inda shine direban kuma shi yake tuka motar a hannunsa motar ta fadi da su suka mutu zai abin nan shine sanadiya in wani abu ne ya gitto musu misali a ce shi yana tuki sai kawai wani ya zo ya gitto musu wanda ya jawo har adadin ya faru shi wancan shine mai laifi ba shi wannan direban ba amma in shi kadai ne abin ya faru a hannunsa to shine masoyi. Za a zo a ce babu wani dalili ba dole akwai dalili ko dai tayarsa tana da matsala ko birkinsa yana da matsala ko dai wani abu wanda shi ne sanadiyar hatsarin.
To sai wannan shi kuma yake jama'an shin wane ne miskini kuma ya ake ce da miskini a kafara za a haɗa ciyarwar miskinan da yawa ne ko kuwa ɗaya bayan ɗaya za a riƙa ciyar da su?
Miskini shi ne mabuƙaci wanda yake neman ba taimaka masa baya da bai mallaki abinda zai ishe shi tsawon shekara ba wato in ka tara dukan abinda yake samu in ma'aikaci ne in ka tara da abinda yake samu na albashi to ba zai rike shi shekara ɗaya ba wannan shine miskini. Akwai sabani tsakanin malami da fakiri da miskini wanda ne yafi a ce fakiri shine wanda bai mallaki abinda zai kai shi rabin shekara ba shi ko miskini ya mallaki wanda ya kai shi rabin shekara amma ba zai kai shi shekara da kaba wato miskini ya fi dan dama akan amma dai dukan su sunansu mabukata ka ce mabukaci to shine miskini haka duk wanda bai mallaki abinda in ka tada masa shi gaba ɗaya ka bashi ba zai rike shi a shekara ba to sunan shi miskini. Haka aka samu profesa ne a jami'a yana daukan kuɗi amma yana da iyali in ka tara abinda ake bashi a shekara to ba zai rike iyalin ba zai ishe shi ba to shi ba miskini ne duk kace za a ce da profesa ne shi ke da shi ba miskini ba abinda yake samu na shekara ba isa sai haka ake gangantawa to miskini sunan shi. Haka shi miskini shine wanda yake da bukata ba wai lalle yana cikin wani hali wato mawuyaci ba dai da bukata shi sunan shi miskini wato ciyar da miskini ka ciyar da shi wato ka ciyar da daidai ko ka tara su ka ciyar da su daidai abin da dai ba za ka yi ba shine ka tara ka dau miskini daya ma ce ka ciyar da miskini goma sai ka hada abin miskini goma sai ka ba daya wannan goma aka ce ka ciyar goma za ka ciyar a sharatu masaki za ka ciyar da miskini goma sai ka tara su ka ba su ko a rana daya ko a kwanaki daya.
Sai wani shi kuma yake cewa malam mene ne hukuncin wanda yake da ciwon da ba zai bashi damar yin azumi ba amma sai ya hada da jarabawar yin azumin kafara shin ya zai iya biya wannan kafara?
Ba zai iya yin azumi ba ya faɗi da kansa ka'idar fattaqullaha masfaatu ta shiga kowane abu kowace ibada ana dora maka abinda zaka iya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ba abinda Allah ke korawa wani rai sai abinda zai yi duk abinda ya fita daga wusuinka ya fita daga isba'anka to ya faɗi da kanka saboda haka idan azumin kafara ne a kansa kuma ba ya da badal azumin na kafara dai sai da badal ba ce in ba za ka iya yi ba kai kaza kamar misali wanda yake kisan kuskure wanda yake kisan kuskure aka ce in tabaiwa idan babu to yayi azumi haka aka ce yayin tabewa idan ba zai iya ba wasu ya mushahare da mutattaliya ne ya azumi biyu a jere na wata biyu a jere to sai ya zanto ba shi da kudin da ina ma zai gabe wale saya babu za ka azumin da zai to sai ya zanto kuma yana da cutar da baya iya azumi ko na ramadan ma sai dai cewa yake baya iya azumi shi kenan ta faɗi da kansa ba a zo a ƙaƙaro masa kuma wani abu a ce to tunda ba za ka iya ka ciyar da Allah ya ga dama zai iya ka ciyar dan akwai inda ya ce a ciyar ba mai ce a ciyar ba to shi kenan azumin ba za ka iya ba shi kenan ya faru da kanka.
To abin da yake ce mallam menene hukuncin buga wasan ludo da ake yi a waiwai na zamani shin haramun ce gaba daya ko kuma makaruhi sanin ke cewa tana da bambanci da sauran wasanni da ake yi a cikin waiwai hannu
to ban san ta ba ban san ya ake yin ta ba bare in yi sanin abin da amma dai duk abin da zaka yi na wasannin da zai shagaltar da kai daga ambaton Allah ya shagaltar da kai daga sallah ya shagaltar da kai daga abin da zai amfane ka a rayuwa to bari shi ne fi alkhairi Allah ya tashi sifanta illar giya da caca ce amalu min amali shaytani fajtanibu ce innama al-khamr wal-maisir wal-ansab wal-azlam rijsun min amali shaytani fajtanibu la'allakum tuflihun ce innama yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وانا اتشي قبر محل الشاهد ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل انتم متهم تشكين إلين إلو لند جيا رشاة سكي لئيسا حتر أكتشي أنهرمتا أنهنا سموتا نيشين جيا كو تشاة سيزاس حناكو ذكري ذاس سيصدكم عن ذكر الله ذاس حناكو أمتا الله وعن الصلاة ذاس حناكو صلى أكلوك تشي saboda duk wani a wasa ko wani abu wanda yake na duniya da zai hana ka sallah akan lokacin ta da zai shagaltar da kai ba karatun Qur'ani ba ambaton Allah ba to wannan balance shine alkhairi amma in wasa ya zama na halal ne kuma baya da tasiri wajen ya hana ka waɗannan abubuwa ka shiga cikin wasanni na baba wanda babu laifi a cikin su mutakar dai ba an shigar da caci ko wani abu kuma wanda shi ba zai zama ya haramta saboda wannan ko kuma ya zanto akwai wata abu da zai iya haifarwa na gaba da kiyayya a tsakanin musulmi da musulmi dan uwansa saboda suna yi bugawa wanda ya ci wanne wanda bai ci ba a shiga jin haushin juna a shiga fada da juna a shiga fadin maganganu to dai zai haifar da wannan to duk waɗannan dalilai ne da su ce abin haramun ne yasa amma kawai abu ne na nishadi ba zai hana ka ambaton Allah ba ba zai hana ka sallah ba wannan ba za su yi haram ba
to sai nake cewa malami menene hukuncin wanda aka tambaye shi zai iya barin addinin musulunci sai ya ce it depends wato ya danganta sanan me matsayin addinin wannan mutumin
to me yake nufi da it depends shi zai bayanin me yake nufi ya nufin ya danganta ma'ana in aka zarinta ko bi ko aka dora min bindiga a wuya aka ce sai na kafirta zan iya in kafirta saboda gudun ka a kashe ni a raba da rayuwata eh zan ba komai Allah da ransa Allah subhanahu wataala ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda dama aka matsa masa amma zuciyarsa na cike da imani in it depends yana nufin a irin wannan yanayi zan iya cewa na abin ko ko a wani yanayi na al harb khuda an shiga wani rikici ko yaki tsakanin musulmi da wani musulmi ba in shiga cikin su in boye musulunci na in dora nema su ne wannan nake nufi bana duk babu komai Muhammad ibn Muslim a lokacin da sallallahu alaihi wasallam ya tura su za su je su dau hukunci akan Ka'ab ibn al-Ashraf yayin da yake ta cin zarafin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta yada karere akan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam Ka'ab ibn Muslim abin Muhammad ibn Muslim ce ya Rasulullah ayi mun afuwa zan faɗi wasu maganganu akan ka wanda ba daidai ba Annabi ya ce da shi ba komai lokacin da suka je suna tattauna da ka da Ashraf ce ya mutumin naku yace to wallahi gashi nan da yau yace mana kaza yau ce mu ba da kaza yace kaga magana ce yake faɗa mana dadi akan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in a haka cikin zaman lafiya ya faɗi wannan magana kafiri kafiri ne amma a yanzu nan wani hila ce dabara ce don ya nuna masa cewa shi ba ba tare da Annabi yake har zuci ba sai dai da danganta ka da shi to ya ba ya ga Annabi cewa zai dan yi wasu abu a ganin ce ba matsala to in defense din sai yana nufin irin wannan ba amma in yana nufin cewa in na ga kudi misali in aka ba ni kudi zan yi wurin musulunci to kaga wannan tsakanin shi da Allah ya nuna cewa zuciyarsa musuluncin ba dan Allah yake ba ko kuma a'a akwai rauni wanda dai defense ba za ka kafarta shi ba saboda wannan kai tsaye ka cika kafarta a'a ya danganta da shi a zuciyarsa mai ke nufi da wannan
wani ke cemalan menene matsayin ci ko sha a lokacin da mutum yake tukin mota ko wani abin hawa na daban kamar mashin yace wani lokacin ma saboda yanayi rike su tiyari zaka samu mutane suna cin da hannun hagu ko kuma sha da abin sha din da abin hagu
to amma da usiri ne cewa in mutum yana tuki ya ci da hagu ko ya sha da hagu ai tuki nan ba zama masa yayi labura ba eh yana iya parking ya ci ya sha inda fitsari yake dai ba zai fitsari akan kujera bai ci saboda yana tuki ba parking yake bai ne hugun fitsari rabe ne shi ruwan da ka ce ka sha da dama kaga ba kai sha da dama ba in kana tuki kai bakin ka sha ruwan ka ci gaba da ko an haramta yin parking ne da ba haramta ba in ma gurin an ce ba a parking sai ka hakuri ka je inda ake parking ba ran ka sai hakuri ba ka je inda ake parking ka ci ka tsaya ka ci ka ko ka sha amma ka ce saboda kana tuki bari ka sha da haka ko ka abin wannan ba usuli bane zabi shakakku ci da hannunku na dama ko ku sha da hannu fa inna shaytan ya'kulu bishibali huwa yashrabu bishibali kwaikwayin shedan ne shi aikin shedan kuma muni ne da shi shi yasa da Allah ya tashi haramta giya ya ce min amali shaytan yana daga cikin aikin shedan fajitali bu hukuni sance shi saka dole abu yana cikin aikin shedan to kamata ya kani sance shi
to sai wani ke ce mallan shin uwar gida tana da wani fifiko ne a cikin mata fiye da sauran a wurin mijinsu ta yadda za a bata damar zabi a kore yaushe
ai danganta da mu'amala ta aure cewa ashiruhun bil ma'ruf ku yi mu'amal kuma amalance su ta hanyar da take mai kyau wanda aka saba da ita al'adance sauraka shi wanda ya zo daga farko zai rika ganin cewa ya kasance tare da kai watakila ma tun lokacin baka da wani abu ba a san ka ba in wani suna kai baka mallaki ko in kuɗi kai in wani abu kake saki ta kama da shi a lokacin baka da shi ya karbe ka aka ya zauna da kai da wanda shi kuma ya shigo daga baya ga cewa wanda yake na farko shi ne yake jin abin nan yana jin wannan ce na qilfu adaka haythu shi'ta min alhawa bal hubbu illa lil habib alawwal kam manzilin fil ardi ya'lafuhu alfata wa aninuhu abadan li awwal manzili wanda zake gaya wa mijinta da yayi amarya yace na qilfu adaka haythu shi'ta min alhawa kai zuciyarka duk inda kake so ta soyayya ka je ka kai ta can wata soyayya daban mal hubbu illa lil habib alawwal soyayya nan ta farko ita ce soyayya yanzu dai je kaka so kowa kike so amma dai soyayya farko ita ce soyayya yace cewa kan manzilin fil ardi alafu alfata mutun zai iya zuwa ya samu gida ya saba da gidan yayi ji dadin gidan wahalinuhu abadan li awwal manzili amma kullun zuciyarsa tana can gidan sa na farko saboda zai zo birni ya kata gida ya abin amma duk wani lokaci ce zai je kauye zai je gidan maman sa zai je kaza zai je kaza saboda akwai wannan abin da yake tare da zuciya abinda dai kawai yake bukata shine mutum ya azu adalci a cikin tafiyar da matansa kai yayi abin da zai cutar da wata amma waɗannan kananan abubuwan musulunci baya sanya wata doka guda ɗaya ce in ka tashi yin shawara sai ka tara matan ka rika kai shawara da su wataƙila cikin matan ko ce ta fi tunani ta fi hankali ta fi nutsuwa ta fi shekaru hangen nesan ta ya fi na sauran ko wasu ƙananan shekaru da ko wasu wanda suke da girman amma ba tunani wasu kuma ƙanana ne kuma suna da ilimi in tashi shawara ka shawarci wannan ka sha wannan ta fi baka shawara sau haka kowane abubuwa kan zo da wasu dalilai daga cikin dalilan da za su sa mutum ya ji ya karkata abin da ba a so wala tabidu kullal mayl gaba ɗaya ya ɗauki tunanin sai koma buɗe ya manta ɗaya fata zaruwa kal mu'allaka wata kamar wata raga a ɗaki ba ta da wani amfani to wannan shi ne aka hana kullal mayl amma mayl ba'dul mayl wannan dole a same shi ba sai zama ɗaya ba kafin da nufsa da sanin rashin lafiyarsa ta ƙarshe da yana ta yawo gurin zuwa gurin matarsa duk tunda yana kewayawa ne haka ƙarshe suka fahimci ya fi son a bar shi wajen nana Aisha zuciya sun girme ta amma kuma ya zuciyarsa tana tunanin Aisha cikin matarsa saboda ilimin da take da shi sauran masu da shi an gyan nesan ta duk da karancin shekaru sanda ya bar duniya shekaru 18 amma kuma ta tara ilimin da sauran masu tara sauraka akan samu irin waɗannan abubuwa sukan hukunta alaƙar mutum da matarsa ko da matansa haka musulunci bai kawo wata doka guda ɗaya yanki cewa dole kaza ka jera shi akan kaza wanda ya zama one wannan two wannan three a'a ya danganta da abubuwa abinda dai kawai aka hana shi ne kake abinda zaka cutar da shi
to wannan yake cewa malam menene hukuncin karatun Qur'ani a lokacin saukar ruwan sama
daidai yake da karatun Qur'ani lokacin da ba a ruwan sama daidai yake da karatun Qur'ani a kowane lokaci ba wata falala ta musamman aka ce in ana ruwan sama karatun Qur'ani ya fi lada kan in ba a ruwan sama ko karatun Al-Qur'ani da daddare ya fi lada akan karatun Qur'ani da rana ko karatun Al-Qur'ani a cikin inuwa ya fi a cikin rana wanda duk babu karatun Qur'ani karatun Qur'ani duk wani harafi mutum yana da lada lada na za a ginka masa shi gida goma aka yi tabbata daga nan sai sun ba bambanci da ana ruwa ko ba ruwa
sai wannan shi kuma yake cewa malam shin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ke so a bashi littafin sa hannun dama ranar alkiyama ya yi yin istighfar
Allah ya san da san wannan hadisin
to ne shi kuma yake cewa menene halaccin wasan tseren doki a musulunci
ya halatta daga cikin wasanni da ake so ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya hada tseren doki a lokacin da yake Madina daga taniyatul wada zuwa masjidi bani zuraiq ya shirya akwai dawakan da aka suke masu dan fararen ciki wanda aka bar su suka zauna ba wato ba su ci ba har wani lokaci cikin sai ma sai sun gudu akan wanda ba su samu wannan abin da ba dan biya hada tsira tsakanin su saboda kuma musabaka tsakanin dawakai har daga cikin ma wanda kowace asali duk wata musabaka ma sai dai a yi kiyasin ta akan waɗannan musabaka ta tseren da ba su da musabaka ta harbi da kibau saboda a lokacin kan dawakan ake yaƙi zai yaƙi a kan su ake saboda ka suna daga cikin abin da Allah ya shawa a iddu lahum masabatu min quwwati min ribatil khayl ta cikin ribatil khayl saboda haka annabi ya yi wannan haka ba laifi abinda dai kawai ba a so shi ne a yi shi da sigar caca kawo shi da caca wato ka sa in sa idan kai ka ci ka ɗauke in ni na ce in ɗauke na wannan shi ne amma ya halatta wani na uku ya saka sai da fita al-muhalli ya halatta wanda uku ya zo ya sa da wakai ciki wanda ya ci cikin ba tare da su sun sa na su ba ko kuma wani daga cikin su ba sauran ba za su sa shi wani daga cikin su ya sa ya ce zo mu yi irin biki ga wanda na aiki kaga a nan in shi ya ci damar kudin su ne in kuma wancan ne ya ci damar shi ya ga damar ya kawo ya ba amma ba wani abu ne na caca wanda duk ya halatta
to sai wani mai tambayar yake cewa malam shi yana karatu ne a kasar India wato kuma sun kasance suna yin sallah tare da su amma yace sai dai duk lokacin da suka samu kuskure a cikin sallah na ragi ko kari to sai sun sake wannan sallar gaba daya tun daga farko a maimakon yin kabli ko ba'adi shi yake tambayar malam shi me ya kamata mutum ya yi a wannan halin
wani ya kamata ya bincika ji wata aƙida ce da su aƙida in ko a hanaf ne akwai sujudu sahwi ba a cewa don kayi sahwi a sallah sai ka saki sallah ko mazhabar hanafiya wanda ita ce ta yaɗu a can gurin su akwai sujudu sahwi to amma waɗannan ba su yarda da sujudu sahwi ba ta yiwu wasu masu wata aƙida ce irin ko ƙur'ani ne ko wani abu da gaba ɗaya ma hadisan manzo Allah ba su yarda da su ba to kaga irin wannan daina sallah a bayansu shi ya fi gara ku yi sallar ku daban ku haƙura da sallah a bayansu amma da za ka yana sake sallah irin wannan to akwai dalili in ka bincika watakila ka same su 'yan ƙur'ani ne da akwai irin su da ba su yarda akwai hadisan manzo Allah ba ka ba su aiki da su hadisan manzo Allah su suka zo da maganar sahabu ba a yi alƙur'ani da ta yi magana in ka yi sahabu ga abin da za ka ce alladhina hum fi salatihim sahun ba yana nufin wannan sahun da ake magana ba ana magana su da kada su bar sallar gaba ɗaya ba sa yin ta ko ba sa yin ta akan lokaci amma sahawu na sujada ku ba adi da kabli wanda ya zo a sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisan manzo Allah a sani shi ba ko da ba su yarda da hadisan ba kwata-kwata don haka in suka yi sahawun sai su sake sallah to kaga wannan suna da wata aqida mummuna da sallah ma a bayan su take da matsala dan za su iya barin wasu abubuwa na sunnonin sallah dan a gurin su babu su a abin da su gara ku yi sallar ku kadai a yi da musu
to sai mai tambaya na gaba yake cewa malam ya halatta mutum ya yi karatun sallah da kirarwar shi a raka'ar farko da kuma kirar hafs a raka'a ta biyu
babu matsala abinda dai ba a so shine a lokaci guda ya rika hada su ya rika hada yana karatun Hafsu ya hada Warshi ya hada Kalu ya hada waye 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 wanda zai kawo mutane hudu su kasa ganewa shi yasa in yayi dan yayi raka yayi Warshi yayi Hafsu babu wani abu
to ne shi kuma yake cewa malam menene ingancin hadisin da ya kawo sunayen Allah 99 a dunkule
bai inganta ba da bayanin sunayen abin din wannan su ce hadisi ne mudraj ne wato shigar da shi akai cikin hadisin amma baya daga cikin hadisin ko shi Tirmidhi da ruwaito shi ya raunana shi da wannan karin ambaton sunayen Allah din guda 99 lalle sunayen Allah 99 akwai waɗanda suke in ka kiyaye su kai abin nan annabi ce zaka shiga aljanna amma ba su ne duka waɗannan da aka sanu ba waɗanda ma suka takaita anan iya wannan hadisin suka zo wasu zo ba a cikin sauran hadisai ingantattu to malumai suna cewa bai halatta jingina su a matsayin sunayen Allah
to ne yake cewa malamin shi ya inganta cewa sayyidina Bilal bakar fata ne
mutumin Habasha ne mutumin Habasha a wancan lokaci shine Eritrea yanzu da muke cewa Eritrea babban birnin su kasar garin Asmara to mutumin nan ne Habasha Ethiopia duk kusan dai mutane ne masu irin kamanni daya jinsi daya launi daya za ka ga su mutanen Habasha za ka ga su farare ne amma ba irin farin Larabawa ba ko irin farin Turawa amma ba wai bakake ne wulik irin mu ba ce bakar fata ba ana nufin baki tattirna irin bakaken mu nan Afirka ta yamma ba
mala lai zakar alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kaka shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma ta kan adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli Mu'oyan babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.